نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna sake miƙa godiyarmu ga Allah Ta'ala wanda ya kaddara rayuwarmu zuwa wannan yini na 8 cikin watan Jumada Sani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da 29 ga watan 11 miladiya ta 2025. Yau ma ga cikin ikon Allah da ya dade gare shi za mu dora a karatunmu da muke yi a cikin wannan littafi mai albarka na Umdatul Ahkam wanda babban malami Al-Maqdisi ya wallafa shi. Wannan kuma shine zai zama darasinmu na 75 a cikin wannan littafi. Muna roƙon Allah Ta'ala ya mana jagoranci wajen faɗa da fassarawa da kuma aikatawa bisa abin da yake shine daidai. Idan ƴan uwa ba su manta ba, mun gama kitabuz zakat, yau kuma za mu shiga ainihin mai kitabuz siyam. Muna roƙon Allah ya mana jagoranci ya yi mana ainihin jagoranci wajen sarrafawa da kuma fassarawa da ainihin fahimtarsa kamar yadda ya kamata. Malam ya ce kitabus siyami, an ce alkitab za ku gama marubuta na littattafai sukan sa alkitab, sukan sa babi ko kuma sukan sa fasli. To shi kitab ya kan shine kaman babbar kofa wanda dukkan sauran abubuwa guda biyun suke shiga ciki, babi da fasli. Amma shi asalin fasli ko kuma babi, shi kuma babi shine yafi fasli daka. Amma fasli shine abinda yake dauke da karamin bayani akan wata matsala cikin masail na addini. Mala ya bude shi kitabus siyam, wannan littafi ne da zai yi batu akan abin da ya shafi hukunce-hukunce na azumi, tun daga ainihin menene azumin, wajibcinsa, ainihin mustahabbi, abin da ya waye azumi ya zama wajibi a kansa, waye azumi bai zama wajibi a kansa ba, me yake tabbatar da ingancin azumin mutum, me yake lalata azumin mutum, sharaɗin azumi da abin da ya kama da haka. Shi yasa aka kira shi alkitab, mana duk ya kunshi waɗannan al'amura. Mala ya fara ya ce al-muqaddama ko al-muqaddima awwalan ta'arifuhu, abu na farko zai mana ta'arifin menene shi kalman azumi. As-siyamu yace as-siyamu lugatan huwa al-imsaqu, shine kamewa, mutum ya kame ko daga magana ko kuma daga cin abinci ko daga wani al'amari. A larabcin an ce as-siyamu shine al-imsaqu shar'an, amma a shari'a me ake nufi da shi? Mala yace al-imsaku anil akli wash-shurbi wa ghayrihima min al-muftirati bi niyyatin min tulu'il fajr ila ghurub ash-shams. Eh, an ce azumi a shari'ance. Mala yace shine mutum ya kame bakinsa ga barin ci da sha, da dukkan abin da ke warware azumi dukkan abin da ke warware azumi amma zakai haka yace bi niyyati da niyya min tulu'il fajri tun daga fudowar alfijir ila ghurubi shamsi zuwa faduwar rana wanda ya kame bakin sa ya kame gabaƙuwan sa ya kame ainihin harcin sa ya kame dukkan wata gaba cikin gabobin jikin sa yasa su suka yi azumi to wannan kuma yayi da kyakkyawan niyya ta cewa zai ne don botar Allah tun daga lokacin da alfijir ya keto har zuwa lokacin da rana ta fadi wannan shi yake nufi da azumi a shari'ance yace to meye hukuncin azumi meye hukuncin sa malai ce shi azumi wajibun wajibi ne bil kitabi littafin Allah ta'ala shine alkitab anan mana a cikin alqur'ani azumi yana tabbata a matsayin wajibi wasunnati da kuma cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna tabbatar ma da cewa azumi wajibi ne wal ijma' da kuma haduwan malamai sun tabbatar da cewa azumi wajibi ne malam sai ya fara da gaba ta farko alqur'ani ya tabbatar da cewa azumi wajibi ne da haka sai malam ya kawo aya yace qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya fada yana cewa bada a'udhu billahi as-samil alim minash shaitanir rajim ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun da wannan aya malume suka ce shi azumi shine ibada da Allah ya dora dukkan halittu dukkan wani addini na duniya wanda Allah ya saukar ya rubuta musu ko ya wajabta musu yin azumi daga al'ummatan da suka gabata har zuwa kan wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya rubuta musu ko kuma ya wajabta musu azumi shi sa a wannan ayar ya tabbatar da haka yace ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda kuka ce kun yi imani kutiba alaikumus siyamu lalle an farlanta muku yin azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kama yadda aka wajabta shi ga waɗanda suka zo gabanin ku la'allakum tattaqun tayi ku yi takawa la'alla fi siyafil qur'an tufidu tahqiq malume suka ce in kalmar la'alla ta zo a cikin alqur'ani to ba taraji bane ta haƙiƙi ne mana ba tsammani ake ba lalle in kun yi azumi kuka kiyaye azumi da irin dokoki da ka'idodi da aka shimfiɗa na azumi ba za ku samu takawa za ku samu tsoron Allah za ku zo bayin Allah masu kiyaye dokokin Allah da haka ƴan uwa wannan yana gwada mana cewa ashe yin azumi wajibi ne domin ya ce kutiba bi ma'ana furida an farlanta muku yin azumi kamar yadda aka farlantawa al'ummataya da suka zo gabaninku da wannan gunda yace me wa ala alladhina min qablikum da wa'anda suka zo gabaninku da wannan ne malume suka ce dukkan al'umma da suka gabata Allah ya dora musu azumi Allah ya wajibta musu yin azumi da haka azumi ba ibada ce ta wata al'umma guda ɗaya ba dukkan al'ummatayyar duniya wanda Allah ta'ala ya ko musu annabi ko manzo to Allah ya dora musu yin azumi kun ga ibada ce wanda ta game dukkan al'umma Allah ya ce in kun yi haka za ku samu takawa malai ya ce kalman kutiba bi ma'ana furida ai an wajabta muku wa qala sallallahu alaihi wa sallam sannan sai ya kawo dalili na biyu da aka ce haka sunnar manzon Allah ta tabbatar da wajibcin azumi shi ne sai ya kawo mana hadisi yace wa qala sallallahu alaihi wa sallam ce mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace buniyal islamu ala khamsin an gina wannan addini na musulunci akan abubuwa guda biyar wa zakara minha wa siyam ramadan sai ambata a cikin wa'ancan abubuwa guda biyar ya ambaci watan azumi na ramadana wa qala ibn qudama malai ibn qudama yace ajma al muslimuna ala wujubi siyam shahr ramadan wannan kuma kaga ya kawo mana batun ijma'i yace dukkan musulmai sun hadu akan wajibcin yin azumi babu wani mutumin da yake shakkan cewa azumi ba wajibi bane haka azumi wajibi ne akan kowace al'umma to gaba ta biyu mata furida a wannan lokaci aka farlanta azumi al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mala yace wa kana farduhu fi sanati thaniya an farlanta azumi a shekara ta biyu min al-hijrati daga hijira bana a shekara ta biyu bayan manzon Allah ya hijira daga makka zuwa madina aka farlanta yin azumi a mutane na fatan fahimta wato wafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqad sama tis'a ramadati manzon Allah ya rasu kenan ya azumci azumi guda tara na shekara tara ya yi shekara tara yana azumi na fatan fahimta yawa ana ya yi shekara nawa a makka sha uku ko ya zo madina ya yi shekara nawa goma to a shekara ta nawa ta biyu bayan hijira aka yi kaga kenan bayan an hijira ya yi shekara tara yana azumi shikenan kuma sai Allah ya karɓi rayuwarsa na fatan fahimta wa qad farada ala marahil thalatha kuma yace shi azumin nan Allah ta'ala ya wajibta wa mutane ne a matakai guda uku marahil matakai daban-daban har guda uku ana azumin ba wai lokaci ɗaya aka farlanta shi ba an farlanta mutane azumi hawa-hawa na farko yace siyamu ashura azumin da aka fara ɗora mutane saka ce su dinga azumin ashura ina fatan fahimta ai mun san tarihin azumin ashura ko yawa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina sai ya samu mutanen Madina suna azumtar ranar goma ga wata sai ya tambaye su menene dalilin yin azuminku rana goma ga wata sai suka ce masa suna azumi ne saboda me saboda wannan ranar ce Allah ta'ala ya tsayar da annabi Musa daga sharrin Fir'auna da haka suke yin azumi don nuna godiyarsu ga Allah bisa wannan ni'ima da Allah ya musu sai manzon Allah ya ce nahnu aula bi Musa ai mun muka fi cancanta mu yi wannan saboda mun fi kusaci mun fi cancanta da annabi Musa akan ku da haka sai manzon Allah da sahabbansa suke yin azumin ashura kun ga gaba ta farko kenan da haka aka fara yin azumi da haka suka yi wannan yace li hadisi Aisha radiyallahu anha qalat saboda hadisin Aisha Allah ya kare da gareta tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara bi siyami ashura manzon Allah ya tabbata yayi umarni da azumin ashura falamma farada ramadan yayin da aka farlanta azumin watan ramadan kana man sha'a sama wa man sha'a aftara sai da mana wanda ya so idan ranar ashura ta yi sai ya yi azumi wanda ya so sai ba zai azumi ba kun ga yanzu wancan bai zama dole ba akan mutane an sauka daga wancan maimako a ce duk shekara ka yi guda ɗaya yanzu kuma an juya shi an farlanta azumin watan ramadan shi kuma watan ramadan ana yin sa ne mai shekara a yi kwana talatin ana yi ko ashirin da tara maimako a shekara ka yi kwaya ɗaya da watan fahimta shi ne ranar ashura ɗin to sai ya zamana an canja shi aka kawo wannan sannan gaba ta biyu malai ce marhalatu takhayyur baina siyam wal fidya azumi bayan an farlanta shi sai aka bar shi da aka bawa bayin Allah zabi aka ba su zabi tsakanin yin azumi ko kuma yin fidya ka ba da sadaka ka ki yin azumi na fatan fahimta a farko ana yin wannan farkon musulunci idan ka ga dama sai ka ce a kai ba za ka yi azumi ba ciyarwa za ka yi an baka wannan zaɓin ba da ya kawo aya da ta tabbatar da haka ya ce ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wa lalladina yuɗiqunahu fidyatu ta'amin miskin lalle yana kan wa'anda za su iya yin azumi ɗin su yi fidya ta'amin miskin su ciyar da miskinai abinci
faman tadawwa khairan duk wanda ya aikin azumi na alkhairi ya aikata wani alkhairi ba huwa khairul lahu to wannan aikin da yana alkhairi alheri ne a gare shi amma sai Allah ya ce wa anta sumu amma ku yi azumin khairul lakum shi yafi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamu ba ku da wayannan ayoyin ko sharhi ne mallai yake cikin sharhin littafin da muke karantawa wannan yana gwada maka azumi a farko an farlanta shi amma ana yin mai ashura aka da aya ta zo ta sauka aka farlanta azumi sai kuma aka bada shi optional yana zabi ko kai azumi ko kuma ka ciyar duk wanda ka zaba in kai baka da laifi wa qala ta'ala to kuma sai gaba ta uku fardu ainin sai kuma azumi ya zo ya zama wajibi wancan zabin an cire shi sai da me malai kawo wata aya kuma duk cikin suratul baqara ce faman shahida minkum ash-shahara falyasumhu duk wanda Allah ya kaddara rayuwarsa ta kai cikin watan ramadan to ya azumci watan ramadan da wannan malamai suka ce to yalla azumi ya zama wajibi babu yadda za a yi kaki yin azumi kuma ba za ka yi wancan zabin da aka baka na baya ba dawa ta fahimta yawa sai dai a wata gaba za mu zo mu ji sannan gabarsa ta uku ya ce alhikimati min shar'iyyati menene hikima da ya sa Allah ta'ala ya wajabta yin azumi ko ya shar'antawa bayin Allah yin azumi sai ya ce wannan shi ne taqwallah babbar hikima shi ne mutane su samu tsoron Allah mutane su zama masu iya kiyaye dokokin Allah daga shi sa Allah ya wajabta mutane qala Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun na wajen fahimta yace to an rubuta muku ko an wajabta muku yin azumi kamar yadda aka wajabta shi akan waɗanda suka zo gabanin ku wannan in kun yi haka Allah ce za ku samu takawa to takawa shine babbar hikimar da Allah ya sa ya wajabta mutane yin azumi saboda duk mutumin da yake da takawa yake da tsoron Allah yake kiyaye dokokin Allah to wannan fa shine mai tsira shine wanda zai shiga aljanna kuma shine zai shiga aljanna da gaggawa mai dalili saboda an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wa'anna abubuwa suke gaggauta sa dan adam a cikin gidan aljanna manzo Allah ya ce taqwallah wa khuluqul hasan kiyaye dokokin Allah da kuma halaye na gargari halaye masu kyau dabi'u na kwarai duk wanda yake da dabi'a ta kirki kuma yake da kiyaye dokokin Allah to wannan zai shiga aljanna da wuri da ku ga nan shi sa aka ce babbar hikima da Allah ya sa ya ko ya wajabta yin azumi shine a samu tsoron Allah shi kuma tsoron Allah da shi dan adam yake samun go tsira gobe alkiyama matukar mutun ya da takawa to takawa za ta zama dalilin da zai tsira in alkiyama ta zo Allah ta'ala ya datar da mu to gabas ta gaba yace shurudu wujubi siyam me yake zama sharti da zai sa azumi ya zama wajibi akan mutum me yake zama sharɗi wanda sai da shi azumi yake zama wajibi a kaina ko a kanka ko a kanmu ko a kanku baki ɗaya na ba tan fahimta malai yana so ya koya mana cewa ashe azumi yana da sharuɗa wayannan sharuɗan sai da su azumi yake zama wajibi sharɗi na farko malai ya ce an yakuna musliman ana so sharɗi na farko mutum ya zama musulmi azumi ba dole bane a mutumin da ba musulmi ba amma idan mutum musulmi ne to azumi wajibi ne a kansa saboda haka dukkan wata ibada ma ba ta zama wajibi in ba kan musulmi ba amma daga ranar da mutum ya musulunta ya kuma kiyaye dokoki na musulunci to shikenan duk wani nau'in ibada ya zama wajibi a kansa na watan fahimta shi yasa anan mala yace me yakhrujul kafiru yace shi kafir yana fitana fala yasihu azmin sa baya inganta wad dalilu ala takhsisihi bil mu'min mala yace babban dalili da yasa aka kebantar da azumi aka ce sai masu imani babban dalilin da yasa haka mala yace qala lahu ta'ala domin Allah ya faɗa cikin muka kar a baya da yace kutiba ya wallina amanu kutiba alaikum siyam kaga wanda bai da imani ba kira shi ba nan tabbatun bayanta an yi taksisin kira din an kira masu imani su ne kuma kawai Allah yace azumi ya zama wajibi a kansu daka in ba su azumi bai zama wajibi a kansu ba shi sa mala ya kawo wannan aya na fatan bayanta mala yace wal kitabu jaa lil mu'minina yace wannan kira ko wannan magana ta zo ne tana magana da mu'minai da Allah yace ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikumus siyam wannan magana ana yi da wanda suka yi me suka zama mu'minai da haka shi yasa aka ce ana so azumi yana zama wajibi amma ba ga kowa ba ga mutumin da ya zama musulmi wanda ba musulmi ba wannan ibada ba ta zama dole a kansa ba li annal kafira laysa ala lil ibadati domin shi kafiri bai zama mazo ga ibadodi ba dan ya ibada ma ba za a karba ba babban dalili akan me ake gina ibada akan me akan imani dole sai mutum yana da imani kafin yayi ibada ibadar ta zama karbabbiya Allah ta'ala ya bawo misali da ibada ta waɗanda suke kafirai Allah ya ce wallazina kafaru a'malum kasarabin biqi'atin yahsabul zam'anu ma hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a wajallaha indahu qawfahu sabahu Allah ya ce wallazina kafaru lalle waɗanda suka kafirta a'malum ayyukansu kasarabin kaman kawalwayniya ne biqi'atin hawani yake na can kasa yahsabul zam'an me kisirwa yana tsammanin wannan kalwayniya da yake ganowa ta can kawai masu ilimin physics suna kiranta mirage ko mirage masu ilimin physics suna kira wannan abu mirage zaka gano can a irin sahara mai rairayi sai ga kaman abu garuwa a kwance a gabanka Allah ya ce misalin ayyukan kafirai waɗanda ba su imani da Allah ba misalin irin wannan ne mai jin kishirwa in ya hango wancan ruwa yana tsammani zai samu ruwa amma idan ya zo ba zai samu komai ba haka duk kafirin da ya aiki a duniya yana tsammanin samun ladan yaje lahira bai da ladan komai shi sa Allah yace amalum kasarabi ayyukan su kaman kawalaniya ne wanda mai kishirwa yake tsammanin ruwa ne sai ya je waran sai ya ga babu wajadallaha indahu sai ya samu Allah a wajen wafahu hisabahu sai ya cika masa sakamakonsa haka shi sa aka ce ibada kawai ta bayin Allah ne mutanen kirki shi sa azumi bai zama wajibi sai a mutumin da ya zama bawan Allah mutumin kware musulmi mu'mini da haka yan uwa ashe azumi yakan zama wajibi akan mutumin da yake me asalin ba ainihin asalin mu'mini dalili na biyu da yake sa azumi ya zama wajibi akan mutum mala yace baligun aqilu a samu mutum ya balaga ko mai hankali balig aqil mutum ne mai balagegge kuma mai hankali wayannan abubuwa guda biyu sai sun samu na farko ya zama ya balaga saboda ibada ba a takalifanci sai a mutumin da ya zama baligi sai ya balaga ƴaƴa mata don mu kula da su a wacce gaba suke balaga an tambayi Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce mata wani lokaci mata suke fara al'ada tace daga shekara 9 kun ga idan kana da ƴaƴa mata sai ka dinga zuba idanu a kansu in kai ba ka da lokaci ka gaya gati musu idan yarinya ta kai shekara 9 sai aka samu ta fara jinin al'ada dukkan nau'in ibada ya haukanta ta samu takalifanci takalifiya ya haukanta namiji kuma fa daga shekara 15 me yake tabbatar mana haka za a je yaƙi na Uhud in ban manta ba Abdullahi dan Umar yace sun zo wajen ko yaƙin Badar sun zo wajen a lokacin suna shekara 14 manzo Allah yace su koma yace da shekara ta gewayo sai aka ce an ba su izini su shiga kaga da miji daga shekara 14 yake fara faraga ya mace daga shekara 9 mu zama muna kula da irin waɗannan ainihin canji na rayuwa shi yasa a cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gwada mana yace me murru auladakum bis salati di sab'i sinin ku umarci ƴaƴanku kanana da yin sallah lokacin da suka kai shekara 7 wadribum alaiha li ashr ku duka su akan yin sallah in sun kai shekara 10 ba sa yi to me tsaya nan sai ce wa farriqu bainahum fil madaji ku raba tsakanin su a wajen kwanciya wannan hadisin kuga ya sake tabbatar mana cewa ashe yara ƴan mata za su iya mai balaga a shekara 9 zuwa 10 haka namiji zai iya ba amma nadir ne maza nadir ba kullum ake samu maza iya samu amma dai daga shekara 10, 11, 12, 13 har 15 shine mai sidratul muntaha da lalle a wannan gaba yaro ya girba to daga nan ake dora takalifanci sai ce ma wane ya zama mukallafi ko wance ta zama mukallafa wanda aka kallafa mata ko aka kallafa masa aikin addini in bai yi ba Allah zai tuhume shi in bata yi ba Allah zai tuhume ta ya kamata yan uwa mu san wannan wannan yene dalili na biyu da azumi yake zama wajibi akan mutum ya zama ya balaga kuma yana da hankali me dalilin da mallan ya faɗa yace li hadisi aliyin radiyallahu anhu yace abinda yasa aka ce sai mutum ya balaga ya hankalta saboda hadisi da aka samu daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi kala yace kala sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah mai tsira da amincin Allah su kare tabbata a gare shi yace rufiatul qalam an salasin yace an dage alqalami akan mutum uku mutum uku alqalami na rubutun zunubi ko lada baya aiki a kansu wayannan su waye yace anis sagiri hatta ya buluga an dauke alqalami na rubutu akan yaro karami har sai ya balaga idan yaro karami bai balaga ba to in ana zuwa da shi gumbota ana yi masa tarbiya ne dan ya tashi da ibada amma ba ta zama dole a kansu amma dai ana so ka dinga zuwa da shi dukkan wajen alkhairi dan ya saba ya koya ya iya aikata alkhairi Allah ya ba mu ikon kula da su sannan sai ya ce wa anil majnun sannan an dauki alqalami na rubutu akan marar hankali ina fatan fahimta wannan marar hankalin a wannan jinya ta samu ne a dalili na an haife shi da shi ko kuma an ya dan tashi a baya ga mu da shi a dalilin wata irin dalili ne in dai ba dalili ne da shi ne ya subuta ba malamai sun ce babu komai a kansa na kowane irin ibada har manzon Allah ya ce hatta ya fika har sai ya warke idan bai warke ba ba rubutun komai a kansa dan kashi ya kamata mu san ainihin me kun ga wannan hadisi ya gaba mana dalili guda biyu da aka kawo dalili na farko balaga dalili na biyu mai hankali duk sun shiga ciki shi sa azumi bai zama wajibi akan mutum sai ya yi mai sai ya zama musulmi na farko na biyu sai ya zama baligi na uku sai ya zama mai hankali idan mutum ya taka wannan mataki to shine za a ce ya yi mai yi azumi ya zama wajibi a kansa sai ce li annahuma laysa ala litakalif domin wayannan ba sa cikin nau'in mutanen da takalifanci ya hau kansu yanci takalifanci shine lokacin da shari'a ta kallafa maka cewa yanzu sai kai wa Allah ibada sai kai wa Allah bauta to in baka da hankali in baka balaga ba to har yanzu baka kai matsayin da za a dora maka ba shi sa anan mala yace laisa ala litakalif su wa'annan mutum biyu da yaro da marar hankali ba sa cikin mutanen da aka wajibta musu ayyuka na ibada da batun fahimta to abu na uku ko na hudu wanda yake tabbatar da wajibcin azumi qadirun alai baki wanda yake da iya ikon yi akwai wani nan bai da ikon yi ko wani nan amma bai da ikon yi saboda waɗansu dalilai kaman me kaman dalilin jinya kaman me kaman dalilin tsufa shekaru sun maka yawa da batun fahimta mutum ya manyanta mutum ya kai shekara 80 90 to da ya zai azumi ko ga irin wannan gaba din azumi zai gagare shi to irin wayannan sai aka ce ba wajibi bane yin azumi daka wajibi ne mu kiyaye wannan daka sai in kana da iko misali a ce kai musulmi ne kai baligi ne kai a mai hankali ne amma sai da mana baka da ikon da zaka yi to azumi bai zama dole akan ina fata mun fahimta yawa malai yace wal ajzu ya isnai gajiyawa da dan adam zai yi ya kasa yin azumi malai yace an raba shi gida biyu ana sun kashi kashi biyu akwai ajizi wanda yake abu ne da ya fado masa kuma ana tsammanin zai rabu da abu shi sa yanzu malai ya karanta ya faraba masa yace al ismul awwal ajizun dari shine wata gazawa da ta fado wa mutum yurjalahu zawalahu amma ana tsammanin gushewar wannan abu kamar me amma a ce ga wata jinya ta kwantar da mutum an kwantar da shi a asibiti yayi wata ɗaya wata biyu wata uku kaga abu ne da yawa amma ana tsammanin zai warke to in ya warke azumi ya zama wajibi a kansa wancan ma da bai yi ba yanzu zai rama su ina ba ta mun fahimta haka wannan shine kaso na farko wani abu ne ya fado a dalilin fado wannan abu sai zamana ka kasa yin azumi amma ana tsammanin wani lokaci Allah zai raba ka da wannan abu to azumi yana nan kana rabuwa da shi azumi ya zama wajibi a kanka da wata mun fahimta yawa fa hadha yubtiru wa yaqdi malai ce wannan zai sha ruwa amma zai rama kamar me kamar na tafi idan kana halin tafiya musulunci ya ce ka sha ruwa tafiyar ta sa ba za ka yi azumi ba sai ka sha ruwa ko kwana nawa kake halin tafiya ba tafiya ba ce yawa sai dai kawai an ce wa anta sumu khairul lakum amma an ka dauki sauki ka bi ba wani wanda zai tuhume ka yace me yasa ba ka yi azumi ba saboda Allah ne ya ce in dai kai tafiya tafiyar da ta kai a rage sallah a ciki na watan fahimta za ka yi shan ruwa wallahi wallahi ka san ko in akan doki ne ko kawa yana raina wannan tafiyar sai nawa sai kwana biyu akan hanya ko kaga wannan yana daga ciki shi sa malai yace irin wannan mutum yufdiru wa yaqdi zai sha ruwa amma bayan gushewar wannan abun zai rama azumi kaman nace kaman matafi kaman jinya misali irin mugun zazzabin nan da ake mai zafin gaske sai zo a cikin lokacin azumi sai ka sha ruwa ko kuma dan shan magani misali an rubuta maka tsarin magani da zaka sha likitoci sun ce maka duba bayan awa biyar ka sha magani ko bayan awa biyu ka sha magani misali kaga wannan dalili ne da ya fado na akwai wanda zai ciyar akwai wanda ba zai ciyar ba ga gane za mu zo kansa za ka ji insha Allah shi sa malai ya ce irin wannan fa haza yuqiru wannan zai sha ruwa wa yaqdi rama qala ta'ala malai ya ce Allah madaukakin sarki ya ce faman kana minkum maridan duk wanda ya zama a cikin ku yana halin jinya aw ala safarin ko kuma yana halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhra to sai idi daga wasu kwanaki a wasu kwanaki na daban sai ya rama in kai kwana biyar baka sha baka yi azumi ba to a dan su kwanaki a wani lokaci kuma sai kai waru wayannan kwana biyar sai ka rama su in kwana daya in kwana biyu gurgurda yanda kai na fatan fahimta sai mutun yayi al-qismu sani kaso na biyu ajizun da'imun la yurja bur'u yace ainin gazawa wanda take ta har abada ko ba a tsammanin waraka kuma waɗansu irin nau'ukan jinya da ba a tsammanin warkewa to irin waɗannan kawai sai dai su ta ciyarwa ina fatan bayanta duk jinyar da ba a tsammanin warkewa a cikin ta to ciyarwa ake haka wannan shine abin da zamu fara fahimta idan jinya mutum yake yi ba a tsammanin zai warke a wannan jinya din haka zai rayu da ita to in yazo ba zai azumi sai dinga ciyarwa da ba don fahimta shi sa anan malai ya kawo yake cewa liqaul ibn abbas yace wannan fa hadha yuqiru wa yud'im wannan zai sha ruwa amma zai ciyar don me yasa yace liqaul ibn abbas saboda magana da aka samu daga abdullahi dan abbas fi qaulillahi ta'ala a cikin fadin Allah madaukakin sarki yace wa alal ladina yuqunahu Allah ba ya faɗa ba yace na kan wa'anda za su iya yin azumi din amma saboda wata larura Allah ya sauke musu laysa bi mansuha bale yace wannan ayan ba soke ta ba wahiya lil kabir wannan aya tana nan Allah ya tanade ta na masu me masu wa'anda suka manyanta ne shine al kabir wanda shekarunsa suka ja kamar yanzu mutum mai shekara 80 ko 90 da wani abu agunga ba lalle ne yana da lafiyar da zai iya yin azumi ba lalle ne yana da karfin halin da zai iya yin azumi ba zaka samu wasu suna da wannan karfin halin suna da wannan abun amma ba kowa ne Allah zai masa irin wannan baiwa din sai ɗan kadan na ba don fahimta to yace wannan aya tana magana da dattawa ne allazi la yastati'u sawma wanda ba su da ikon yin azumi amma dai suna da lafiya amma saboda shekaru ko rawa bai kama da haka sai suka zama mai ana sauƙaƙa musu su ciyar su ci kuma abinci yace na shida ikhtalafa limadha summiya bi hadha al-ism an yi sabani don me yasa aka ambaci azumi da sunan azumi don me yasa aka ambace shi yace saboda shi azumi da aka ce as-siyam yana kone zanuben mutum na fatan bayanin daga kalmar ramadan din na ba mun taita yace ar-ramdu ay shiddatul harri tsananin zafi shine ar-ramdu to yace an ambaci watan ramadan da suna ramadan saboda wata ne da yake kore zanuben mutane da mutane sun yi sabon Allah suka zo suka gyara ayyukansu suka yi ayyuka ibada sai zama dalilin kankarar zanubansu shi sa ake kiran shi ar-ramadan watan na fatan fahimta ila li'annahu tarmudu fihi adh-dhunub domin cikin sa ana mai kankar zanubai ay tahriku tana konar da su li'anna ramda shiddatul har domin an ce kalmar ramda ainihin tsananin zafin rana ne ko kuma tsananin zafi na watan fahimta da aka she ya kamata ƴan uwa mu fahimci wannan cewa ainihin wannan azumi yana da sharuɗa sharuɗansa guda nawa guda hudu muka ji ko na farko an ya kuna musliman na biyu an ya kuna baligan na uku an ya kula aqilan na hudu an ya kuna qadiran na fatan fahimta yana bai da yana da ikon yin azumi yana da hankali yana da ainihin mai ya balaga sannan shi musulmi ne idan mutum ya tara waɗannan sifofi guda hudu to azumi kuma ya zama dole a kansa dole sai mutum ya yi azumi na fatan fahimta za mu tashi a hadisi na farko a cikin babin wannan kaman gabatarwa ne malam mai sharhin littafi wanda da mun kun san muna tafiya da sharhi na mai suna Iqadul Afham ko yawa na Sulaiman ibn Muhammad to ya kawo hadisi a nawa da ya masa lamba 178 hadisin Abu Huraira ban san ana ku wace lamba ya masa ba na 180 da daya ko shikenan yace an abi huraira radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la taqaddamu ramadan bi sawmi yawmin aw yawmaini illa rajulan kana yasumu sawman falyasumhu muttafaqun alaihi wannan hadisi an jiyo shi daga abu huraira Allah ya kara masa yadda Abu Hurairah shine Abdurrahman bin Sakr Ad-Dawsi ana masa laqabi da Abu Hurairah saboda wata kyanwa da yake da ita sai manzo Allah ya sa masa Abul Har daka kuma kun san meye kyanwa ko yawa kyanwa an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akanta sai yace innaha laysat bi najis wa innama hiya min at-tawafin alaykum yace ita kyanwa ba najisa bace amma tana cikin masu kekkewayawa a tsakaninku kuma kyanwa tana da amfani sosai duk wanda ya ajiye ta a gida zai ga amfanin ta duk eh daga kun ga tana maganin bera duk wani maganin bera da za ka kawo to kyanwa ita ce maganin sa dan kyanwa tana sa shi ya kaura a gida kwata-kwata dai na zuwa yake wa kun san ta adin bera duk maganin da za ka kawo zai dawo saboda bera yanzu ai wani transfer yake daga wani gida ya dawo gidanka ko kuma yazo ya dauki abin da zai dauka a gidanka ko ya barnar da zai a gidanka ya koma wani gida to amma an kaje kyanwa ya tabbatar da ita to kaurancewa zai ɗaya daga cikin amfani da na biyu duk dabba kamar maciji bai sai zauna gidan da kyanwa take za ta kashe shi tana kashe maciji a tarihin su kyanke sannan duk kyanwa ba ta bari cinye su take yi har wannan 'yan matan Abujan duk kashe su take har mun san 'yan matan Abuja ko waɗannan ƙwari masu kyanke kamar kyanke zo 'yan ƙananan nan wanda ya ba sa mutuwan nan to duk tana maganin su tsera ai kyanwa tana da amfani sosai to Abu Hurairah yana da wannan ƴar kyanwa din yana wasa da ita yana komi za ta sha ruwa ya zo yayi alwalai komi da komi da shi saboda annabi ya ce ba najisa bace kuma ga irin amfanin ta sai dai yanzu akwai takeici ko sai ka kiyo da kyanwa ga wannan iskan yaro ya zo da wani kare ya kame ta ya kashe maka ita ka gane saboda ba an banda sata ma wa shi za ka yi farauta a cikin gari an taɓa farauta a cikin gari ne ai sata ce wannan gaskiya yawa wanda yake son farauta ya tafi bayan gari tafi je can amma a cikin gari kan ka zo kana yawa da karnuka ai sata za ka yi wa mutane Allah ya kare mu Abu Hurairah da kyan wannan saboda yadda take kullum yana tare da ita har manzon Allah ya masa laqabi da Abul Hir shikenan suna bishi ana ce masa Abu Hurairah Allah ya kara mishi yadda kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ce manzon Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce la taqaddamu ramadan bi sawmi yawmi kada ku rigaci watan ramadan da azumin kwana guda aw yawmaini ko kwana biyu illa rajulan sai dai wani mutum kana yasumu sawman wanda ya zama yana wani irin azumi na nafila sali ka saba kana azumi dole tinin da alhamis kana azumi guda uku a kowanne wata misali ko kuma kana yin azumin ayyamul bid 13 14 15 na kowanne wata ta fatan fahimta ko kana siyamu daud kana yasumu yawman wa yuftur yawman ya kasance kan yi azumi yau gobe ya sha ruwa jibi ya azumi za ta sha ruwa citta ya azumi haka yake shine azumin annabi daud ya danganta da karfin imaninka da kuma karfin lafiyar da Allah ya maka amma dai a addini abinda aka fi so ka dauki ibada mai sauki wanda zaka dawoma kana yi wanda ba zaka daina ba so ake duk wata nau'in ibada da ka dauka ya zama ka dawoma kana yi kar ka fara wani abu ka daina a cikin ibadodi da zaka tsora kanka sai zaka ga sabbai suka dauki abu mafi sauki Allah Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa an ce ba taba bashi zabi abubuwa guda biyu ba face ya dauki mafi sauki a ciki dan ka ko ibada zaka dora wa kanka to kai kokarin daukan mai sauki misali zaka yi walha to ka dauki raka'a huɗu ko biyu ko shida ba gargaje kullun zaka yi takwas ko sha biyu wadanda sai ka gagara saboda ba a so ka yanki Abdullahi dan Umar saboda mu tabbatar da haka wadanda yana kwance sai mafarki wasu mala'iku ko wasu mutane aka ce sun zo sun kama shi sai yitan gire-gire din sa sun zo da shi gabar wani bakin rami a wani ruwa aka ce bakin wuta za kaman za a wurga shi a ciki sai ya farka da ya farka a bacci sai abin mafarki ya tsorata shi da wuri sai tafi masallaci sallan asuba saboda manzo Allah yakan tambaye sahabbansa ya ko wanda ya mafarki ya faɗa ya fassara masa Abdullahi dan Umar saboda ya je ya shiga saho amma bayan an idar da sallah sai ya ga duk wanda suke wannan manyan sahabbai ne su kuma suna da tarbiyya da haka sai ya gagara yin magana a cikin su sai ya fita daga masallaci sai ya koma gidan manzon Allah gun yar uwarsa ya je ya gaya mata ga abin da ya gane a mafarki amma in annabi ya zo ta tambaya masa shi da manzon Allah ya zo ta masa bayani sai manzon Allah ya faɗi kalmomi ba su wuce kwaya biyu ba ko uku sai ce ni'mal abdu law kana yusalli min al-layl ce ma dalla da wannan bawa ina ma yana sallar dare wani abun aka faɗa da Abdullahi dan Umar ya zo ta faɗa masa ce ga abin da annabi ya faɗa aka ce tun daga wannan harabar duniya babu daren da ya zo bai sallah ba duk dare yana yin sallah wanda ce Allah ya mana albarka irin ta sabbai zaka ce amin ko kada su ba aiki suke yi tukuru wallahi ba karami ba tukurin aiki suke zai da kai unguwa duk wanda yake so ya tsira ya samu ainihin gidan rahmat to ya dage da ibada wani mutum ya zo ya samu manzon Allah ya ce ya manzon Allah manzon Allah ne ya ce masa cikin irin boye-boyen sannan Rabi'a yana cikin boye-boyen gidan manzon Allah wata ran manzon Allah ya shiga gida shi kuma sai ya zo ya zauna a bakin kofar gidan ko bakin kofar ɗakin sa annabi ya fito da dare ganshi yana bacci ina ya tashe shi ce sal ka roƙe ni duk abin da kake so ya ce ya manzan Allah yanzu kake so sai na faɗa ko zaka ban dama da ya tunani ya ce je ka yi tunani ya je ya yi nazari ce in kuɗi ya nema za a bashi amma a duniya ne duk abin da ya nema sai kwatanta ya ce duniya ne sai ya ce ya manzan Allah ina roƙonka in zama maƙwabcinka a gidan aljanna ya ce awa gaira zalika yace huwa zaka babu wani abin da kake so in ba nan bai ce shi din dai nake so in zama makwabcinka a gidan aljanna sai annabi yace masa to fa inni ala nafsika bi kasratu sujud in har kana so ka zama makwabci da a gidan aljanna to ka taimaka mun kai a karan kanka da yawan sujuda kaga mutum na me yake gwada maka ka zama mai kokari kar ka zama malalacin mutum a hidimar rayuwa ta neman mai daraja da ɗaukaka gobe alkiyama duk wanda ka ji ana ambaton su ba wai haka kawai aka ambace su ba kokari suka yi kokari na gaskan gaske da haka mu ma in muna so a dinga ambatan mu ko bayan ka mutu Allah zai sa ambace ka ai ka zauna da mutane da suka san kai waye dole za a ambace ka in ka zama mutum mai kokari mutumin kwarai nan majalisin ai muna da mutane da suka rasu amma akwai wanda ba a mantawa da su kullun sai an tuna su saboda kokarin su riba ku mutun da nan akwai ni yaro Ibrahim mai shayi babu da za a jima an dai wanda ya san majalisin nan ya ce Ibrahim mai shayi ba yaro ne irimi amma sai ya zo yayi koyi irin kiran sallan Dr. Yusuf idan ya zo yana kiran sallah sai ka dauka Dr. Yusuf ne yake Ibrahim mai shayi kaga ya rasu wajen shekara nawa da rasuwarsa ko ba komai bai rubuta littafi ba bai kai ba amma tun da yayi ibada kuma yayi kokari a addini Allah ya bar ambatonsa kai ma Allah zai bar ambatonka in kai abin kirki amma kai ikhlas to muna da su da yawa nan karshe shine shugaban majalisin ko Malam Kabiru Ahmad Allah ya ji kansu da rahama to suna nan da yawa so mutum ya dage yayi abin kirki ka dage kai abin kirki to Abu Huraira shi ya kawo mana wannan hadisi yake cewa sai dai mutumin manzo Allah ya ce sai dai wani mutum da yake wani azuminsa amma sai lokacin yayi kusa da Ramadan to babu ne fi shi ci gaba da azuminsa to wannan menene asalin sakon da wannan hadisi yake karantar da mu sai malai ya ci gaba da bayani yace na farko annahyu an taqdim Ramadan bi sawmi yawmin aw yawmayn abu na farko da za ku fahimto cikin wannan hadisi shine ana hana mu shan gaban watan Ramadan da azumin kwana ɗaya ko kwana biyu bai kamata ba mutum yayi na watan fahimta a cikin ainihin mai karantarwa irin ta annabi hadisin Aisha mai tace idan watan Sha'aban ya kai tsakiya manzon Allah yana daina azumi in watan Sha'aban ya kai tsakiyarsa sai manzon Allah ya daina azumi kuma Qur'ani ya ce min laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana daga idan watan Sha'aban ya kama zaka yin azumin tun daga ranar farko har zuwa rana ta 15 amma yana zuwa 15 sai ka daina daga ai in ka gan kai wannan to ba za ka riga ci watan Ramadan da kwana ɗaya ko kwana biyu ba na ba ta mun fahimta ba za ka riga ci watan Ramadan da kwana ɗaya ko kwana biyu ba kaga ka kiyaye wannan abin da ake so mutum ya kiyaye a irin wannan lokaci Allah ta'ala ya taimake mu daga shi sa ya ce an hana mutane su gabaci watan Ramadan da azumin kwana guda ko kwana biyu malamai sun yi sabani shin wannan hanin na haramci ne ko kuma na makaruhi ne shin hanin da aka yi haramun ne ko kuma makaruhi ne to anan malamai suke ta kala junan su fahimta amma dai magana wanda aka farin jayarwa hani ne na haramci da ba don fahimta haramun ne mutum ya yi azumi na kwana ɗaya ko kwana biyu don ya yi tarar Ramadan kamar yadda yan bidiya suke yi ko za su fara tun daga watan Rajab ko tun daga watan menene ma wata uku suke suna azumi na ba don fahimta wani tun daga Jumada sanin nan zai fara ya yi Rajab na ba don fahimta ya yi Sha'aban sai ya yi Ramadan wani kuma daga Rajab ɗin za su fara duk abdisan da suka zo a kan azumin watan Ramadan babu hadisi ɗaya da ya inganta duk hadisai ne masu launi je ku duba littafin ainihin na As-Subki a ciki ya kawo cewa duka waɗannan hadisai ba su inganta ba a mujalladi na 8 Malam ya kawo dukkan maganganu da aka yi akan azumin watan Rajab da abin da yake da alaka da shi duka ba magana da tabbata don haka yan uwa mutum kare je aikin da ba yi da ainihin mai gurbi ka yi aikin da bai da gurbi a shari'a ka yi amilatin nasu ba kenan ka yi aiki ka sha wahala dan ba umarce ka da yi ba na ba ta mun fahimta sunan littafin addinul khalis dawa don banta da Imam As-Subki aje ka duba mujalladin 8 ya kawo maganganu masu yawa akan me akan asalin menene matsayin azumin watan Rajab da mutane suke yi sai da asali ma kun ga ana sawa tsofi shi ake cewa azumin tsofi ko watan Rajab tsofi za su tai ba kai saka hana iyayen mu ba ko ka je ka ga mu zai ji ana ku ne na yan zamani ko zai su fada maka wannan kano alhali kaga ba ce mu kai ba kuga wannan yana daga cikin babban tashin hankali da malume za su samu in alkiyama ta yi saboda malume Allah ya ba ku amana ta mutane ku koya musu abin da Allah yake kuma kun ki ku koya musu abin da ranku yake so za ku je ku yi bayanin wannan a gaban Ubangiji to wannan suka ce haramci nan na wajibi ne bana mutum ya zama ya haramta an haramta masa a fatan bayanta da aka yace ainihin wannan shi sa yace mallam yace warraju wal awwal magana mafi rinjaye ita ce magana ta biyu ina fatan bayanta sannan menene illa tahani yace illa tahani nan shine ko kuma dalilin da yasa akai wannan hanin saboda me an hana mutum ya ci kare ainihin me kare cudanya watan ramadan da sauran azumunka shi sa yace qala hafiz ibn hajar wa hadha fihi nadhrun cike wannan akwai abin lura li anna muqtada al hadith domin abinda hadisin ne yake hukunta annahu la taqaddama bi siyami salasati ayyamin aw arba'at yana ga yace dan da ka gabatar na kwana ɗaya ko kwana biyu wannan babu laifi a wajen wasu daga cikin malamai amma dai magana wadda ta fi shine ba a so a samu gauraya ta nafila da abin da yake na wajibi da ba ta mun fahimta da ka mutum ba zai ba abin da ya yi magana ya fi zama wajibi shine ainihin mai wannan haramci ne da aka haramta hali ne na haramci na ba ta mun fahimta sannan na biyu bale ce yajuzu siyamu qabla ramadan bi yawmin aw yawmayn ya hawali bale ce a cikin hadisin da mu fahimta cewa ya halatta mutum ya yi azumi kafin watan azumi na kwana ɗaya ko na kwana biyu ya danganta da irin yanayi da aka samu kai an gance yanayi anan ana nufin wacce irin sunna kake rayuwa akan ta ta azumi idan ka saba du litinin da alhamis zaka yi sai zaman litinin ɗinka ta zo a 20 da nawa alhamis ɗinka ta zo a kaza shikenan dan kai baka da laifi aba ina fatan fahimta ko kuma kana yin ayyamu salasata ayyamin fi kulli shahr ko na wata zaka yi azumin kwana uku to watakila ko a goman farko kake ko a goman tsakiya ko a goman karshe ko kuma kowane kwana goma ka dauki kwaya daya to duk lokacin da kwanakin ya fado shine a hawal din ko kuma kana yin mai azumin annabi dawo yau 29 ne ga watan sha'ban kuma yau ne alhamis sai kai azumin na wadon bayanta baka da matsala wallahu alam wannan yana daga cikin abinda malibai suka fitar yace li annahu yajizu li man lahu adatu domin ya halatta ga mutumin da yake da wata al'ada kama fil hadisi kama yadda yazo cikin hadisi na fatan bayanta da ka shikenan ya yi dai abinda ya aikata faman taqaddama bi yawmin aw yawmayn faqad hawwala al'an fi zalika al-hukm wadda ya ketera ya azumi na kwana ɗaya ko kwana biyu to kamar yayi suka ne cikin wancan hukunci daka ba a so ya indai ba irin waɗannan abubuwa ba abu na uku yace yajuzu siyamu qabla ramadana bi yawmin aw yawmayn shine muka karanta ko yawwa sai na hudu suka ce a cikin wannan hadisi zamu fahimci cewa daga cikin fa'idarsa ana kare mai karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a so mutum ya ketare iyaka a ciki da ka wani yana gwada maka kana kiyaye irin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a so ka ketare wannan sunna ta manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sannan yace saumun wajibi cikin hadisin muna fahimta azumi dai wajibi ne ba wai ba wajibi ba a azumi wajibi ne daka mutum ba zai sakace ba ana cewa an ga watan ramadan to mutum zai yi azuminsa ya tashi da shi saboda aiki zai yi na wajibi ba aiki ne wanda dan adam zai yi shi haka kawai ba na fatan fahimta Allah ta'ala ya dacar da mu kace minti nawa ɗaya ko nawa kai mun isharar minti ɗaya to sai mu tsaya a kai ko Wa alaikumussalam. na? Sai sharuwa ba sabbai sun tafi wani wane ba aka ga annabi cewa wadansu ba suna cikin wahala sai annabi ya ka masa ruwa a kwano ko a ƙwarya aka daga annabi sai da ya daga ya gani sai ya sharuwa wasu suka sha amma wasu haka ma ba su sha ba ka gani yawa ina akwai matsala sai ka sharuwan yace mutum ne ya tashi zai tafiya amma ya tashi da niyan azumi a halin tafiyar sai ya ga tafiyar ta galabaitar da shi sai ya sha ruwa bayan ya yi azumi azumi ya wuce ya rama wallahu alam na'am 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 malamai suka ce in jinya ce ta kawo mutum ka gane sai ya rasu a cikin jinya ba za a rama masa azumi ba ka gane yau amma inda wani bashi ne na daban na wani abu na azumi za a rama masa wallahu alam yawwa Allahumma adina fi man hadai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qi anna wasrif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk innahu la yadullu man walayta wa la yudhillu man adayt tabarak rabbana wa ta'ala lakal hamdu ala ma qadaita wa lakash shukru ala ma atai bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin Allahumma rabbana ati nufusana taqwaha وذكها انت خير من ذكها انت وليها ومولاها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم توصلي دوانا حقنا روقك يا الله wannan kasa ta mu albarka ka zaunar mana da ita lafiya wanda duk yake nufin mu da kasar mu da wani sharri Allah ka isar mana akan sa Allah abin da ya gagare mu ka isar mana akan sa abin da yake ya dame mu Allah ka mana maganin sa dukkan abin da yake damuwa ne a mu da kasar mu da ƴan kasar mu Allah ka mana maganin sa Allah ka kawo mana aminci da zaman lafiya Allah ka kawo mana sauki da yaduwar arziki Allah ka kawo mana sauki da yaduwar arziki Allah muna roƙonka ƴan uwan mu da suke gidaje da asibitoci ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya waɗanda za su rasu a cikin jinya Allah ka gafarta musu ka sa su rasu a musulunci mu da muke da lafiya Allah ka kara mana lafiya ka ba mu ikon sarrafa lafiyar mu je maka biyayya wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin assalamu alaikum wa rahmatullahi amin.